Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Juma'a 20 ga watan Agusta a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, kasar Burkina Faso ta shiga makoki jiya bayan da masu ikirarin jihadi suka kashe mutane 49. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da tsayawa kan bakarsa ta kare janyewar da yayi daga Afghanistan duk da rigimar siyasa da ta haddasa. Sannan jiya Alhamis, ƴan sanda a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka sun damƙe wani mutum wanda ya ikirarin cewa ya zo da bama-bamai a mota.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Rundunar 'yan sandan jihar Neja a Najeriya ta ce nan ba da jimawa ba za a samu nasarar kubutar da ɗaliban nan na makarantar Islamiyyar Salihu Tanko da ke hannun 'yan bindiga. Gwamnatin jihar ta kuma yi kira ga jama'a da su ba da haɗin kai wajen magance matsalar tsaro a jihar.
Laifi ne ka san da za a aikata laifi baka yi bayani ba. Laifi ne a aikata ka gani baka yi bayani ba. Laifi ne ka ji za a yi ka kuma yi shiru.
Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Neja, Barista Abdulmalik Sarkin Daji kenan. A jihar Adamawa kuwa, rundunar 'yan sandan jihar ta yi nasarar kama wasu su 15 da ake zargin 'yan fashin daji ne. Ga abin da ɗaya daga cikinsu ya bayyana wa wakilin muryar Amurka.
Ina kasuwa ne, amma sai na zo na shiga wannan harka. Da daɗewa kuma na shiga wannan harka.
Kamar shekara nawa ka?
Zai kai akalla shekara 5.
So nawa kuka kama daga lokacin da ka fara wannan aikin zuwa yanzu?
Ya kai dai 18.
To duk za ku ji ƙarin bayanin waɗannan rahotannin nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin manuniya da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Kasar Burkina Faso mai fama da talauci a yankin Sahel ta sake tsantar kanta cikin wani yanayi na makoki jiya Alhamis. Bayan da masu ikirarin jihadi suka kashe mutane 49 a wani harin da ya sake janyo kokwanto game da ingancin bangaren tsaron kasar. An yi kasa-kasa da tutocin kasar kuma za su kasance haka na tsawon kwanaki 3 da za a yi ana makokin a harabobin majalisar kasa, fadar shugaban kasa da kuma ofisoshin gwamnati a Wagadugu babban birnin kasar, a cewar wani wakilin kafar labarai ta AP. Tasoshin talabijin da rediyo da dama sun canza shirye-shiryensu, inda a akasarin lokuta suke saka waƙoƙin yabon jami'an tsaron ƙasar. A harin wanda aka kai shekaran jiya Laraba, an hallaka farar hula 30, 'yan sanda 15 da kuma 'yan sa kai 4, baya ga mutane 30 da suka ji raunuka. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da tsayawa kan bakarsa bayan ɓarkewar dambarwar siyasa sanadiyar gaggauta ƙwace ƙasar Afghanistan da Taliban ta yi, da kuma yadda yakin da Amurka ta fi daɗewa tana yi ya kawo ƙarshe cikin ruɗu. Da yake kare tsarin janyewar daga Afghanistan, wanda tun a watan Afrilu ya sanar, Biden ya gaya ma George Stephanopoulos na kafar labarai ta ABC shekaran jiya Laraba cewa janye sojojin a tabakinsa zaɓi ne mai sauƙi, kuma babu wani tsarin janyewa da ya fi wanda ya amfani da shi. Shugaba Biden ya nace cewa babu wanda zai iya hango cewa Taliban za ta iya kwace kasar cikin sauri haka, wanda shi kansa ya sha yin watsi da yiwuwar faruwar hakan tun bayan da ya yi shelar shirin janyewar. A halin da ake ciki kuma, yayin da ake tsakiyar wannan dambarwar wadda ta samo asali daga janyewar sojojin Amurka daga Afghanistan, tattaunawar da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa kan yadda ya kamata a taimaki 'yan gudun hijira da kuma waɗanda suka rasa muhallansu da ke fuskantar haɗari, bata kai ga wata hoɓɓasa ta a zo a gani daga ƙasashen yammacin duniya ba. Ƙasar Canada ta ce 'yan gudun hijirar Afghanistan 20,000 da Taliban ke wa barazana za ta karɓa. Waɗannan 'yan gudun hijirar ƙari ne kan 'yan Afghanistan da suka taimaka ma gwamnatinta, to amma bata bayyana wani jadawali ba, kuma majiyoyi sun nuna cewa ba cikin shekara guda hakan zai faru ba. Ranar Talata, gwamnatin Birtaniya ta yi shelar shirin bullo da wani tsari na tsugunar da 'yan kasar ta Afghanistan, wanda za a yi amfani da tsarin tsugunar da 'yan gudun hijirar Syria wajen fasalta shi. A ƙarƙashin tsarin za a shigo da 'yan Afghanistan 5,000 zuwa Birtaniya a wannan shekarar, a kuma shigo da 20,000 a tsawon shekaru 5. Dama Amurka na da tsari makamancin wannan tun shekaru da dama.
Kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar, za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Sama da makonni 10 kenan da 'yan bindiga suka sace ɗaliban makarantar Islamiyyar Salihu Tanko su fiye da 100 a Tegena da ke jihar Nejar, Najeriya. A gurin wani taron harkokin tsaro da aka yi, sabon kwamishinan 'yan sandan jihar ya bayyana cewa ana dab da ceto ɗaliban nan ba da daɗewa ba. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce nan ba da jimawa ba za a samu nasarar kubutar da yaran Islamiyyar Salihu Tanko a jihar Naija da ke hannun 'yan fashin daji. A yanzu dai waɗannan yara sama da 100 suna cikin makonni na 11 kenan a hannun 'yan bindigar, ba tare da samun nasarar kubutar da su ba. A wani taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaro a masarautar Kwantagora ta jihar Naija, sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Naija Mr. Monday Bala Curious ya ce yana baiwa al'umma tabbacin cewa nan ba da jimawa ba za a karɓo waɗannan yara.
Bayan na shirye da musa yan tsaro su shiga akwai nan suna nema sun yadda za a yi a wannan ba da dadewa ba za a fito da yaran nan da alƙalika. Suna ba mutane jama'a sha na ba su tabbacin cewa da ikon Allah nan ba da dadewa ba yaran nan za a samu su.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana neman haɗin kan jama'a musamman ma kabilar Fulani domin nasarar yaƙi da miyagun da ke cikinsu, in ji kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger Barista Abdul Malik Sarkin Daji, wanda ya wakilci gwamnatin jihar Niger a wajen wannan taro.
Laifi ne ka san da za a aikata laifi baka yi bayani ba, laifi ne a aikata ka gani baka yi bayani ba, laifi ne ka ji za a yi ka kuma yi shiru. To ta kowane hanya wannan na ɗaya daga cikin abin da ke wahalar da mu ta ɓangaren ku Fulani. Bai yiwuwa duka a taro a zama ɗaya, mun san akwai na ƙwarai ɗin daga cikin ku, amma wasu ana aikatawa idan su ba su iya bayani.
Wakilin kabilar Fulani a taron Sarkin Fulanin masarautar Kwantagora Ardo Abubakar Badare ya ce sun shirya ba da rayukansu domin tabbatar da samun zaman lafiya a yankin.
Mu a shirye muke ko da za mu rasa rayukanmu akan wannan aikin da ake so a tabbatar da zaman lafiya cikin wannan ƙasar mai albarka. Muna son don Allah daga yau duk wani basarake mun ba Fulatani da aka samu da hannu an kama barawo ko kidnappers ko barawon shanu ya biyo zai an shi beli don girman Allah kada a bashi ya koma rugan shi.
Masarautar Kwantagora dai na ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da matsalar 'yan fashin daji masu satar shanu da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Da makisan jama'a babu gaira babu dalili. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Alhamis, 'yan sandan Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka sun damƙe wani mutum wanda ya ikirarin cewa ya zubo bama-bamai cikin motarsa wadda ya ajiye a gefe. Jami'an 'yan sandan sun ce sunan mutumin mai shekaru 49 Floyd Ray Roseberry kuma ya fito ne daga North Carolina. Sun bayyana cewa an yi awon gaba da shi ba tare da wani haɗari ba, bayan da aka shafe sa'o'i ana ƙoƙarin cimma jituwa da shi da kuma kawar da mutane daga ginin da kuma harabar majalisar ko Capitol Hill. Shugaban 'yan sandan majalisar Tom Menja ya gaya ma manema labarai cewa 'yan sanda sun rugo bayan da aka gaya musu cewa wani mutum ya tuko wata motar ɗaukar kaya ya biyo ta hanyar da ake bi da ƙafa a gaban ɗakin ajiye littattafan majalisa wanda ake kira Library of Congress, wanda ke daura da ginin majalisar daga barin gabas. Mutumin ya gaya ma dan sandan da ya fara magana da shi cewa yana tafi da bamabamai, kuma dan sandan ya ga wani abu mai kama da abin tayar da bamabamai a hannun mutumin. Kafafen yada labarai sun ce mutumin ya yada karce kasar da aka yi da shi ta kafar Facebook kai tsaye, kuma wai ya yi ta kalamai na yin Allah wadai da gwamnati. Yan sandan majalisar ba su tabbatar da waɗannan bayanan ba, tuni dai kafar Facebook ta cire bidiyon. Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya isa Juba jiya Alhamis don tattaunawa ta kwanaki biyu da zummar maido da zaman lafiya a Sudan ta kudu, yayin da ake fama da dambarwar siyasa wadda ta kai ga sauke mataimakin shugaban Sudan ta kudu Riek Machar a matsayin jagoran jam'iyyar adawa. Haka zalika, ana kyautata zaton jami'ai daga Khartoum da Juba za su tattauna kan batun kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma batun aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin wucin gadin Sudan da kuma ƙungiyoyin mayaka da dama suka rattaba hannu a kai bara. A ƙarshe jiya Alhamis, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kirin da a tsagaita wuta a ƙasar Habasha a samar da sukunin raba kayan agaji, a kuma shiga tattaunawar da 'yan Habasha da kansu za su jagoranta a wani yunkuri na kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafe watanni goma ana yi a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar. Lokaci ya yi da ɓangarorin da ke faɗa za su gane cewa babu wata mafita ta wajen amfani da soji, kuma tabbatar da haɗin kan ƙasar Habasha da kwanciyar hankalinta na da muhimmanci da kuma matuƙar tasiri ga yankin baki ɗaya da ma abin da ya zarce yankin. A cewar Guterres ga manema labarai a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York, ranar 28 ga watan Yuni, gwamnatin Habasha ta yi gaban kanta ta yi shelar tsagaita wuta nan take saboda dalilai na jinƙai bayan gubza faɗa da mayakan Tigray na tsawon kusan watanni 8. To amma an ci gaba da fafatawa, kuma kwanan nan Prime Minister ƙasar ya yi kira ga 'yan ƙasar da su shiga yakin.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. A jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, rundunar 'yan sanda ta yi nasarar kama wasu su fiye da 15 da ake zargin masu garkuwa da mutane ne. Ta kuma samu wayoyin hannu da katin layukan waya guda 23 a hannunsu. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba ya aiko mana da wannan rahoton.
Yadda masu garkuwa da mutane da 'yan bindiga suka addabi kasar Najeriya, a jihar Adamawa kuwa rundunar 'yan sanda jihar ne suka yi nasarar kama masu garkuwa da mutane sama da 15 da kuma tarwatsa maboyansu, wadda a dalilin haka rundunar ta shaida wa 'yan jaridu irin wannan nasarar da suka samu da kuma yadda suka yi suka lalubo waɗannan masu garkuwa da mutanen. Hakan ta sanya na yi ƙoƙari na tattauna da wasu daga cikin masu garkuwa da mutanen, har ma suka shaida min cewar
ina kasuwa ne amma sai na zo na shiga wannan harka da dadewa kuma na shiga wannan harka.
Kaman shekara nawa kai?
Zai kai akalla shekara 5, amma ba wai kullum ba, dama sai sun kira mu ne za mu je, in ba mu samu sun kira mu ba bara mu je ba.
To kuma su kiran naku kun san su?
Eh, mun san su har mun ba da nambobi. Akwai wanda aka kashe ma, akwai wanda aka kama.
To nawa kuka kama daga lokacin da ka fara wannan aikin zuwa yanzu?
Ya kai dai 18. Ayan ne muka kama bafulata ne, ya ba mu
miliyan 1,700,000.
Ni an bani kaso na 120,000.
Kai 120,000 ka samu a cikin miliyan 1,700,000. To ku nawa ne wanda kuka karbi miliyan 1,700,000?
Mu 8 ne.
Mu 8. Ina ka baka 120,000. Kamar shekaran ka nawa?
Zan kai 52.
To kamar wata nawa kai kana yi?
Na yi shi tunda na yi shi dai yanzu a babu zai yi wata 8.
Wata 8. Daga wata 8 zuwa yanzu mutane nawa kuka kama?
Mun kama mutum ɗaya, mun karbi miliyan 1. Daga baya kuma mun kama wani ban san sunan shi ba, mun karbi miliyan 2.
To yaya kuke yi ku yi wannan kama mutanen a nan ille fatin mutanen da kuka kama?
Bakin bodan Cameroon can gabar da Malabo wajen Benin.
To a miliyan 2 nawa aka baka?
An bani 250,000.
Har yanzu ku biyar din ne?
Wannan mun kai mutum 6.
Shi ma dai DSP Suleiman Yaya Guroje wanda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar, shi ne dai wanda ya shaida wa al'umman jihar cewa sun koyi nasarar kama waɗannan masu garkuwa da mutane da matar watsa mabuyarsu.
Rundunar ƴan sanda na jihar Adama sun yi nasarar cake mutane wanda suka kore a harkan yin garkuwa da mutane sakamakon ƙararraki da mutane suka yi da kuma bayanai na sirri wanda har ya sa muka samu cimma burinmu yayin da muke gudanar da bincike inda kuma muka kamo su a wurare daban-daban cikin maboyansu.
Ko ta yaya ma rundunar ƴan sandan jihar Adamawa suka yi nasarar tarwatsa gugun waɗannan masu aikata manyan laifuka a Najeriya? Kwamishinan ƴan sandan jihar CP Aliyu Adamu Alhaji na koyi masa tambaya ko ta yaya ma rundunar sa ta ci wannan nasara na kamo waɗannan masu garkuwa da mutanen sama da 15 a jihar Adamawa.
Mun tafi daga community policing members da limamai da masallaci da coci-coci sannan kuma da mutanen gari masu fada aji misali sarakuna da daga sai da masu unguwanni duk mun tattaro mun zauna one on one muka gaya musu muka san me yake damun su suka gaya mana shine muka bazana mu akan table muka koshin din yadda zamu zo mu samu shawara kan wannan matsalolin sannan kuma ya biya.
A halin yanzu dai masu garkuwa da mutanen da aka riga aka kama a jihar Adamawan wanda yawan su ya haura 15 suna tsare a hannun hukuma domin jiran a kai su gabar kuliya a yanke musu hukunci. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Dukkanin wani shugaba a ƙasar nan ko duk wani shugaba na arewa a wannan lokacin bai kamace zauna cikin farin ciki ba saboda halin da mutanen mu suke ciki.
Khalifan Tijjaniya kuma sarkin Kano na 14 Muhammadu Sanusi kenan ke sauke sanwar sanar da saccewar guyoyin shugabanni akan maganar tsananin tsamin tsaro a ƙasar baki daya. Tunima dai maganar matsananciyar matsalar tsaron da ta matsawa ƴan Najeriya ta sa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Abdulsalam Abubakar ya bulle na gaya wa duniya cewa su ma al'umar Najeriya fa suna da gudunmuwar kakkaban kabo wannan matsala ta tsaro.
Yan ta'addadin nan da masu sace-sace a ciki muke zama tare da su. Sabili da haka wayanda suka san su ya kamata su yi kokari su nuna ma hukumomi cewa ga wayannan da suke wayannan abubuwa.
Tun bayan sanar da fara sabunta rijista a yanar gizo da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta yi, ƴan arewacin Najeriya suka fara taka tarkon turmutsawa cikin ramin da zai rufe surjub harkar siyasa a wannan kasa. Saboda wani lauya ya ce alƙaliman farko na wannan rijista yanar gizo na nuna cewa jiha ɗaya kadai a kudancin Najeriya ta fi arewacin Najeriya ranka ta kam.
Jihar Osun kawai wacce karamar jiha ce a kudanci ta ma fi yin rajista gaba ɗaya fiye da jihohi 19 na arewa.
Sai dai kuma duk da haka shugaban wata kungiya arewacin Najeriya ya ce akwai mafita.
Babu unguwan da zaka samu babu mai waya irin wannan ko kuma wanda yake da laptop ya taimaka ya fito ya ce al'umma unguwa na kawai na layi na wanda bai yi ba ya zo na yi mishi.
Waɗannan fa kadan ne daga cikin irin batutuwan da manuniya za ta yi nuni da su a wannan mako idan Allah ya so. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na 27 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa al'ummar da ake mulka da masu mulki hanya ta gaskiya mafita dudar da za ta taimaka wajen tattagar al'umma zuwa tudun mun tsira. Maganar tudun mun tsirar kuma ke neman tserewa ƴan arewacin Najeriya a dandalin yanar gizo biyo bayan sanar da tsarin nan na sabunta ƙuri'ar kada zabe da aka ce za a yanar gizo a Najeriya. Wadda yanzu aka dai kudancin Najeriya ta riga ta bada doguwar tazara ga ƴan arewacin Najeriya ranka ta kaf. Kamar da yadda mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo a Najeriya kuma lauya mai zaman kanshi barista Elzubar Abubakar yace yanzu aka fa tazarar na nema ta tona asirin ƴan arewacin wannan ƙasa.
Wannan registration zai tabbatar ne cewa duka abubuwan da ke faruwa can baya ba haka suke ba, mafi yawan mutane a kudanci suke saboda yawancin mutanen da ke arewa ba su fito suka yi registration ba. Kuma zai karkatar da akalar siyasa musamman a tarayya. In kai la'akari da update din da aka yi na sati hudu zaka ga cewa a jihar Yobe inda shugaban APC yake mutanen da suka yi register ba su kai mutane 2000 ba, sai kuma kai la'akari da jihar Katsina inda shugaban kasa ya fito, sai aka tabbatar da cewa mutanen da suka yi rajista a jihar Katsina basu ma kai mutum 4000 ba. To in takaita maka, jihar Oshun kawai, wacce karamar jiha ce a kudanci, ta ma fi yin rajista gaba ɗaya fiye da jihohi 19 na arewa. To waɗannan abubuwan su ne suka haɗu suka nuna cewa lalle arewa in ba farka akai ba, za a zo a yi abin da daga baya za a yi ta kuka, kuma wannan ne ma zai zama manuniya ga siyasar da za a yi na kidaya, don shi ke tabbatar da cewa wannan yanki tana da abin faɗi a ji a tarayyar Najeriya.
Ba kadai barista ba, da yawan ƴan arewacin Najeriya na kallon, ba karamin kakkabin kabo arewacin Najeriya za a yi idan ta kwanta ta bacci game da rajista ta yanar gizo ba. Haka dai shugaban wata kungiya mai zaman kanta mai suna Alfakia Organization a Turance, Honorable Hassan Abubakar Alfa, ya bulle yana gaya wa duniya cewa akwai babbar matsalar da ke bugun gwiwar ƴan arewacin Najeriya ne, amma kuma duk da haka akwai mafita.
Wani babban dalili da ke kawo koma baya a duk lokacin da aka zo irin wannan aiki a arewacin ƙasar nan ba wani abu bane na fiye da na kason jagoranci. In ka duba al'ummar Yarbawa a wannan ƙasa, a duk lokacin da aka ce misali a Fenifere ta ce kaza, zaka ga sun kokari sun bi. A al'ummar Inyamurai, a lokacin da aka ce Ohanaeze, ba su haƙeta dokanta, arewa ita ce kadai ba ta da kungiyar da ake bi kuma take jagoranci irin wanda suka yarda, ba su da goyen bayan al'umma, balle su ma su samu ƙarfi su yi. Saboda haka babu unguwan da zaka samu babu mai waya irin wannan, ko kuma wanda yake da laptop ya taimaka ya fito ya ce to al'umma unguwa na kawai na layi na wanda bai yi ba ya zo na yi mishi. Inda za mu yi wannan cikin sati daya, da aka ga cewa an riga an kore abin da ake yi.
Duk da dargar didimar da rindirawa tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Ibrahim Badamasu baban girma ritaya game da kalaman da ya yi na ƙananan shekarun da ake nema ga shugaba, yanzu haka dai an yi wani gagarumin biki na cikar shi shekaru 80 da haihuwa a duniya, inda a wurin wannan taro ne ma aga ƴan ƙasa daban-daban suna waiwaye adan tafiya game da irin abubuwan da ya yi a baya. Tsohon ministan yaɗa labaru a tarayyar Najen da ya nemi takatakar shugaban ƙasa a zaben da ya gabata, Farfesa Jerry Gana, ya ce ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ya kamata ƴan Najeriya su ci gaba da tintintinin tunawa game da Alhaji Ibrahim Badamasu baban gida shine maganar kirkiro jam'iyyu guda biyu kacagal, da ya ce da an ci gaba da wannan tsari da Najeriya ta tsira.
Tunanin da ya ba Najeriya jam'iyyu guda biyu inda an ci gaba da shi ne da mu yi nisa, amma an zo SDP da MNC aka kashe muka koma shi jiya, yanzu muka ce gashi an fito.
Kana ganin Najeriya za ta iya ci gaba idan aka ce yau ana da jam'iyyu biyu kacal?
Sosai ku, sosai ku. Yanzu ku da ke akwai small small ones.
Jam'iyyu 70 da wani abu
kasa. Ta kasa wannan kuma gaskiya bai kara komai ga tafiyan gwamnati ba, domin wasu suna yi ne kawai babu manufa, babu abin da za a binna. Kai, inda kuna so a yi siyasan ba wanda za a samu Najeriya ta ci gaba, ga wannan ga wannan, amma ga su sun barkatai. Yanzu lokacin zabe ma wasu sukan rude.
Sai dai shi tsohon shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar Niger, Dr. Mu'azu Babangida Aliyu, da ke wurin wannan taro, cewa yake akwai abubuwa na tarihin tunawa game da Janar Ibrahim Badamasu baban gida mai ritaya, wato aibibin da ya ce Najeriya ba za ta taɓa manta da irin abubuwan da ya kawo wannan ƙasa ba.
Wato a samu lokaci a zauna lafiya, komi a gaina tafiya daidai ba tare da tashin hankali ba. Kusan shekara 8 ɗin nan banda wannan ƴan ku attempt ɗin, ai an zauna lafiya. Kuma mutane sun yawalta sosai saboda irin abubuwan da ya bullo da su. Misali, yanzu ga hanya nan daga Abuja zuwa Kano an yi shi a ɗan lokaci kankani, yau gashi gyaran shi kuma ya ɗauki fiye da lokacin da aka yi shi da farko. Gada a Lagos da ita ce wanda ta fi kowane gada tsawo a Afirka, dawowar mu Abuja na so da sauransu da ya duk irin wayannan abubuwan, amma musamman damuwa da cewa yaya talaka zai ji daɗi, su ne ni na gani wanda ya fi zama mun a zuciya.
Sai dai shi Janar Abdulsalami Abubakar mai ritaya da ke wurin wannan taro na taya Alhaji Ibrahim Badamasu baban gida murnar cika shekaru 80 a duniya, cewa yake Najeriya na cikin wani halin haula, ina hayaniya da hayagagar hayyake wa juna ta yadda ake sace mutane ba ji ba gani. Na cewa Abdulsalami Abubakar, tunda dai masu sace mutanen suna cikin al'umma, ya kamata al'umma su ma su kawo dauki.
Ba shakka akwai wasu abubuwa wanda ya kamata karfafa yin su ba a yin su, akwai kuma wasu abubuwa da ake yi.
To waina abubuwa ne kake ganin ya kamata a yi da ba a yi ba?
Na farko, Najeriya muna cikin babban hatsari na rashin tsaro, sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya ba shugaban kasuwanninmu ikon yin abin da ya kamata don mu ga ƙarshen wannan abu.
Ta yaya yanzu Najeriya za ta dawo ta zaman lafiyar da da muka gani a zamaninsa?
To ya kamata kowa da kowa, mace da namiji, yaro da babba, ya kawo nashi gudunmawan yanda za a samu zaman lafiya. Dan ta'adda din nan da masu sace-sace a cikin mu muke zama tare da su. Sabili da haka wayanda suka san su ya kamata su yi kokari su nuna ma hukumomi cewa ga wayannan da suke yin wayannan abubuwa.
Ko bayan bikin taya murna ga tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Ibrahim Badamasu Babangida mai ritaya, an yi wani bikin a jihar Kaduna na taya murna ga tsohon gwamnan babban bankin Najeriya kuma sarkin Kano na 14 Kana Khalifan Tijjaniya, Malam Muhammad Sanusi na biyun da a wannan taro ne dai yace duk da kishi ba shi shine taron ba amma ya zama wajibi ga yau duniya cewa shi samsam baya cikin murna kuma bai kamata ma wani shugaba ya zama cikin murna a arewacin Najeriya irin halin da aka tsinci kai a ciki ba.
Dukkanin wani shugaba a kasar nan ko duk wani shugaba na arewa a wannan lokacin bai kamata ya zauna cikin farin ciki ba saboda halin da mutanen mu suke ciki. Ko kai kana cikin tsaro, al'umma ba sa cikin tsaro. In kai baka cikin yunwa, mutane cikin yunwa. Saboda haka kullun aka tuna halin da suke ciki, dole a zama cewa ba a ji dadi ba dan idan ba mu tuna da wannan ba. Amma na da aladar ba zama dauka ba. Cewa shugabanci na al'umma ne. Kuma duk abin da ya shafi masalar al'umma shi ya kamata mu tsaya akai.
To duka kuma iyakar rungumar da manuniya ta runguma muku a wannan rana kenan. A madadin dukkan wanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar Dawud wasu muryoyin da kuke a cikin shirin. Sashin Hausa na muryar Amurka ne ke auna awan ara mana lokacin da zamu kawo muku wannan shiri kowace Juma'a. Ni Isa Lawal na garin Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. To yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Allah ya halicci dan adam ba zai iya rayuwa shi kadai ba, yana buƙatar yayi mu'amala da mutane. Wannan yasa yake da buƙatar sanin ƙa'idojin mu'amala da mutane. Mu'amala da mutane tana buƙatar kowa ka duba gwargwadon inda za ku iya cimma daidaito da shi, sai ku yi mu'amala da shi, ragowa kuraren kuma a bawa juna haƙuri. Mu'amala da mutane tana buƙatar haƙuri, saboda in dai kana mu'amala da mutane dole wani ya cutar da kai. Mu'amala da mutane tana buƙatar kyautata zato ga mutane. Shedan yana yawo a jikin ɗan adam kamar yadda jini yake yawo. Mu'amala da mutane tana buƙatar ƙarfin tawakkali, ka yadda cewa babu wanda ya isa iya cutar da kai sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za ka cuto. Mu'amala da mutane tana buƙatar tuna yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta ɗan adam a cikin Alƙur'ani. Akwai munanan siffofi da Allah yake faɗa ɗan adam a cikin Alƙur'ani, yawan jayayya, yawan butulci. Waɗannan siffofin idan mutum yana tuna su, za su sa ko da wani ya maka mummunan abu to ba za ka damu ba, hankalinka kuma ba zai tashi ba. Mu'amala da mutane tana buƙatar ka dinga ɗaukar mutane a matsayinsu na 'yan adam. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa tabbas mun girmama ɗan adam kuma mun fifita shi akan mafiya yawan halittu. Idan Allah ya kaddara kana da masinja ko mai maka shara, to kada ka wulakanta shi, ka dinga tuna cewa shi ma ɗan adam ne kamar yadda kake ɗan adam.
Madalla yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
Burkina Faso mai fama da talauci a yankin Sahel ta sake tsintar kanta cikin wani yanayi na makoki jiya Alhamis, bayan da masu ikirarin jihadi suka kashe mutane 49 a wani harin da ya sake janyo kokwanto game da ingancin bangaren tsaron kasar. An yi kasa-kasa da tutocin kasar kuma za su kasance haka na tsawon kwanaki 3 da za a yi ana makokin. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da tsayawa kan bakarsa bayan barkewar dambarwar siyasa sanadiyar gaggauta kwace kasar Afghanistan da Taliban ta yi.
To masu raro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya kaya na gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.